巴基，没有口呀。A yayin da kakar siyasa ta kankama a Najeriya, magabata na fafutukar zaman lafiya da haɗin kan ƙasa, yayin da manazarta kuma ke ganin a wannan zaben ba san maceto ba sai miya ta ƙari. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda aka sani ne, tuni da aka bude gangamin yakin neman zaben jam'iyyun siyasa a Najeriya. A shirye-shiryen tunkarar babban zaben kasar na shekara ta 2023 mai zuwa. To sai dai gabanin wannan, babban kwamitin nan na tabbatar da zaman lafiya na haɗin gwiwar dattawa da hukumar zaɓe da jami'an tsaro ya gudanar da wani taro tare da dukkan jam'iyyun siyasa da 'yan takararsu, waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tabbatar da gudanar da yaƙin neman zaɓe cikin mutunci da lumana. La'akari da yanayin rarrabuwar kai da masana suke cewa ƙasar tana fuskanta a halin yanzu. Tsohon shugaban ƙasa Abdulsalami Abubakar shine shugaban kwamitin.
Ya kamata 'yan siyasa da kuma Najeriyan su sani zaɓe ba yaƙi bane. Shi yasa muka shirya wannan zuwa sa hannu cewa za a yi campaign ba zage-zage ba ɓatanci, kuma mutane su la'akari da cewa masu saida ƙuri'ansu suna saida 'yancinsu ne. Ya kamata wayannan abubuwa mu daina. Kun ga irin abubuwan da suke faruwa America ne, Ingila ne, sabili da haka dole haka za mu yi ta ƙoƙari da su masu zaɓe da 'yan siyasa har mu samu biyan bukata.
Shi kuwa shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Farfesa Mahmud Yakubu cewa ya yi taron domin taɓe ne kawai.
An sa hannu a kan yarjejeniya na yin kamfe tsakanin jam'iyyu da magoya bayansu da kuma 'yan takara, yadda za a yi wannan hidima lafiya ƙare lafiya. Abinda ita wannan kwamiti take yi shine a sanya hannu a kan yarjejeniya na zaman lafiya dab da zaɓe. To amma wannan karon sai suka sauya salo, sai aka ce ya kamata a samu irin wannan yarjejeniya na zaman lafiya lokacin kamfe na neman kafin zaɓe, sannan kuma dab da zaɓe za a sake yin wani makamancin wannan. Abinda aka gano kawai shine zaman lafiya, kuma kasan akwai dangantaka tsakanin kamfe na neman ƙuri'a da kuma zaɓe. To Laraba mai kyau, a Juma'a mai kyau, tun daga shi ake gane ta tun daga Laraba. To shi yasa aka fara wannan tun daga Laraban kafin Juma'a mai kyau ta zo. Nagode kwarai.
A bangaren jam'iyyun siyasa kuma, shugaban kwamitin haɗakar jam'iyyun Najeriya injiniya Yabagi Yusuf Sani ya ce dukansu sun yi na'am da wannan matakin.
Eto abu ne ka san, idan aka yi maganan zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa, to ba wurin da ake bukatar shi illa wurin zaɓe. Saboda idan aka samu waɗannan abubuwa, ana kitsa zato cewa sakamakon da za a samu zai nuna abinda jama'a suka so a bisa ga idan suka kada ƙuri'ansu. Yana da muhimmanci kwarai da gaskiya. In ka lura za ka ga wanda suka shirya wannan zaman mutane ne wanda yake za a ce su ne uba na kasan ma gaba daya a duk kowane fanni ka duba. To sabili da haka abu ne wanda yake ana so a ƙara ma wato siyasa muhimmanci, don a san cewa ba abu ne na wasa ba, abu ne wanda yake ya shafi kowa. To abu ne wanda yake kowa ya kamata ya mai da hankali da abin zai faru. Ba wani abu ne illa abin da ya kamata a yi shimfiɗa tabarman wannan fafuka na neman na siyasa. Abu ne wanda yake wanda suka yi tunanin shi ya zo daidai da abin da ake bukata. Saboda abubuwan da suke faruwa a yanzu haka, sha'anin kabilanci, sha'anin addini, sha'anin wani yanki ka fito, duk waɗannan abubuwa sun kunna kai abu ne wanda yake fiye da cancanta. Kuma a duk lokacin da aka ce waɗannan abubuwa ne ake dubawa, ba yanda za a yi ba za a samu hargitsi ba za a samu tashin hankali ba. Shi ne yasa waɗannan da suka fito suka ce a yi wannan zama, saboda a nuna muhimmanci na a yi wannan abu a cikin kwanciyar hankali, a yi shi lani lafiya. Ya fi cewa ni daga wannan ni musulmi ne, ni kirista ne, ni yarbe ne, ni ibo ne, ni nufi ne, ni hausa ne, ni kowane yare dai za ka yi ba. Wannan zaman da wannan samu mu yi zaben na cikin kwanciyar hankali shi ne babban abin da idan Allah Ubangiji ya sa an samu haka, to sauran kasashen duniya duka za su kalle mu da idan girma, wanda yake kuma Allah da gaya mu girma inda Najeriya ne. Ko ina ka je Najeriya ba bashi a baya ba.
zaben na wannan karo a hasashen manazarta lamurran siyasa. Za a yi fafatawa mai zafin gaske musamman saboda yunkurowar wasu ƴan takarar wasu jam'iyyun siyasa kari kan manyan jam'iyyun da suka saba fafatawa a can baya. Akan haka mai sharhi kan lamurran siyasa Nura Abubakar Waziri yake ganin cewa a wannan karon ba san maceto ba a zaben mai zuwa, domin kuwa kowa ma na iya samun nasara, watakila ma wasu su bada mamaki.
Wanda baka tunanin ba zai ci zabe ba shi zai ci zabe, wanda kake tunanin zai ci zabe ba zai ci zabe ba. Sannan katanga in har ta riga ta fadi to kowa zai iya ketarewa, kowa sai dai kafa shi ta kai shi. Amma maganan wani ya ce maka ga wanda zai zama ko ga wanda ba zai zama ba, ba wanda zai iya shiga wannan lamarin sai dai Ubangiji.
Me yasa ke zayyana Buhari da cewa katanga ce?
Shine kusan last option a wajen talakawan Najeriya, shine kusan kaman yanda zan sa shi a Hausa in ce shine kaman katanga, wanda suna ganin idan suka kama wani tsani ne wanda za su kama su haye su kai tudu na tsira. So a wancan lokaci duk wani dan takara da yake ganin yana da farin jini ba zai kai shugaba Buhari ba. Shugaba Buhari shi ya tsare ma kowa hanya. To yanzu Allah ya sa ya zo yayi shekara 7 da 'yan watanni, yanzu nan yana da 'yan wata 6 da 'yan kwanaki da suka rage masa soka daga kan karagin mulki. To kaga wannan katanga ta kusa faduwa idan ta riga ta fadi a cikin 'yan takarar da muke da shi. To a nan ne fa za a kasa ta a fifi, mai rabu zai dauka ko kuma kowa zai fito gure farin jinin shi.
Amma Nura ai an ce in haka ne tunda yana da wannan farin jinin, me yasa baka ce zai daga hannun wani a cikin mutanansa shikenan sai ya gaje shi ba?
An yanzu an wuce siyasan daga hannun wannan su, saboda ƴan Najeriya ba su sha da siga ba. Mutane sai suka dandana kudar su kamar yanda yake faɗa jiki magayi. So dan saboda haka yanzu ka ga ya fito ya daga dan takara. A yanzu in ka duba duk ɗan takarar ayyana nan ka kujiran kuma yana nan a jam'iyyar APC. Amma yanzu in ka lura tun daga kan takarar shugaban ƙasa zuwa gwamna, zuwa ɗan majalisar jiha, zuwa ɗan majalisar tarayya dattijai da sauransu na jihohi, ba wani ɗan takara yanzu da yake haɗa hutunsa da na Buhari. Saboda menene? Buhari bai kai ƙasar gaci ba, alƙawarin da ka ɗauka ma ɗan Najeriya bai cika ba.
Yawwa, in haka ne Nura, mu dawo kan sauran a gurguje. Dan takarar jam'iyyar PDP a Atiku Abubakar, mutanensa musamman ma shi tsohon shugaban kwamitin amintattu Walid Jibrin ya ce shi zai lashe zaben nan da ya dara Allah. Buba Galadima ɓangaren Rabiu Musa Kwankwaso ya ce ko ma ka ga insha Allah bai lashe ba to zaben zai kai zagaye na biyu zai iya lashewa. Ga mutanen fita ofi su ma da suka zo suka yi wata gagarumar zan iya cewa yakin neman zaɓe ko gangami a Abuja, sun ɗauka su ma za su iya cin zaɓe.
Duk mutumin da kake so za ka yi harsashi akan sa akan shi ne zai ci zaɓe. So amma kamar yadda na gaya maka, zaben yana zuwa ne kuli-kuli ne bai da gaba. Su kuma wannan harsashe da Buba Galadima suke da su fita Obi, wannan harsashe ne wanda yake akwai son zuciya a cikinsa. Saboda menene? Tun da aka yi kafa demokradiyya a Najeriya, waɗannan mutanen da suka fito takarar gabaki ɗayansu ba wanda ba a dama da shi ba. Menene bai yi a baya ba wanda yanzu ne sai ya samu dama zai yi? Ai idan ka lura ba wai sai lallai an ce kai ne kan jirgin ko shugaban ƙasa ko gwamna kake da daman da zaka bada gudunmawa ba. A ɓangaren ka minista me aka baka me ba wa shugaban ƙasa shawara, wace gudunmawa ka bayar wanda yake ta amfani talakawan Najeriya? Mutum ko ɗan iskan gari ne da ya kamata a ce an samu wanda ya taɓa tarimar faɗa. Ba ma wai sai lallai a'a kai ɗan siyasa bane ko kuma a ce kai baka da wuƙa da nama. Kowanne a ƙarƙashin ma'aikatar da yake jagoranta akwai gudunmawa da zai ba ma 'yan Najeriya wanda za su gane ai lokacin da yake kan wannan kujerawa ya taimaka wane da wane sun zama wani abu a ƙasa, ko kuma ya taimaki 'ya'yanmu, ko ya yi makarantu, ko kuma ya tsawatar an so a mana kaza a musguna mana ya tsawatar ya hana kuma ana tafiya da shi a gwamnatin. So don saboda haka wannan harsashe ne suke yi wanda yake ba zai kai ko ina ba. Allah kaɗai ya san wanda zai iya zama shugaban ƙasa, kamar yadda na gaya maka wanda kake tunanin ba shi bane zai iya zama shi ne, wanda kake tunanin shi ne ko ba zai zama shi bane.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alikaya. Jumbe Hamza ne ya redeta mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.